Janar Mangunu ya ce ba za a yi sulhu da miyagun iri ba, kawai murƙushe su za a yi, da hakan ke nuna gwamnatin tarayya ba ta ga amfanin sulhu da masu riƙe makamai ba. Da ya kai ga shi kansa shugaba Buhari ya ba da umarnin buɗe wuta ga duk wanda aka gani da bindiga a daji ba tare da bin ƙa'idar doka ba. Taron da zai haɗa da makiyaya da wasu da lamarin tsaro ya taɓa shafa, inda za su ƙarfafa batun zama don tattaunawa da waɗanda suka ɗau makamai don kwance musu ɗamarar faɗa ta lalama da yiwuwar samun diyya.
Akwai mitin ɗin da za mu yi akan dai a irin matsalolin arewa ne.
Shi Dr. Ahmed Gumi tare da shi dai za a zauna da wasu manya-manyan mutane. Za mu tattauna sosai da sosai, amma na ce don Allah su gayyace iri-irin.
Duk da haka ba cikakken labari kan taron, amma ɗaya daga mahalarta taron makiyayi Abubakar Usman Shumo ya ce Dr. Ahmed Gumi ne ya gayyaci jama'a da za su yi ƙoƙarin jan ra'ayin hukuma ta sake gwada sulhun ta hanyar tattaunawa da waɗanda suka zama bara gurbi. Hakanan Shumo ya nuna damuwa ainun ga yadda masu satar mutane suka koma sace ɗalibai a makarantu, da ya ce hakan babbar barazana ce ga ci gaban ilimi a yankin arewacin Najeriya.
Sunana Muhammadu Dauda Oloji. Idan aka yi sulhu da su, zai sauƙi har a waye gari cewa ba wanda yake yi mana. Duk wani mutum da ya kashe wani ya san cewa shi ma ba za a bar shi ba komai dadewa. Ina ganin za a samu ƙungiyoyi ko mutanen da suka san wannan mutanen, to ya kamata a kira su zauna da su kowace jiha a yi sulhu. In ka duba kowane lokaci aka yi magana da cewa suke an canje musu shanu, a yi musu kansular sulimi ne, gwamnati na iya taimako waɗanda aka wannan in su ne suke abin nan suka hasala suka zo suka yi wannan, in kuma wasu ne suka shigo a cikinsu suka koya musu wannan abun, duk a neme su daga ina suka yi, to ƴan ƙasa ne, ƴan waje ne, duk a bincika bilhaƙi a tabbatar da cewa sulhu yana da kyau. Duk abu na duniya da sulhu ake yin sa.
Shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayyabo ya ce dalilai na tsawon shekaru suka haddasa taɓarɓarewar tsaron da sai an zauna a gano bakin zare.
Ai, abu ya bayyana cewa ba haka kawai abu yake faruwa ba. Tunda maganganu suna faruwa iri daban-daban kamar da alamun cewa waɗanda suka gamata su hana da hannunsu a ciki. Kuma na sha faɗa ba ɗaya ba biyu ba uku ba tsawon shekaru cewa duk abin da ga anya hana shi ya ƙi hannuwa, masu ikon hanawa ne suke yi. Ko suke sawa a yi da izininsu duk abin da ta so su danne. Ai, kaga sani a bashe ma lokacin da shugaban ƙasa ya ce duk irin wannan calamities ɗin da suke faruwa in ya wuce awa 24 ba a yi maganinsa, wato da hannun gwamnati a ciki. To gwamnati kuma ya danganta babba a bace, ba sai lai kai tsaye shugaban ƙasa ko gwamna kai tsaye ba. In dai a cikinsu akwai gurɓatattu kuma suka yi amfani da damar suke da suka yi wani abu na gurɓata, to Allah ya sauke, sai dai neman gyara. Kuma idan ba mu gyara ba, to Allah zai gyara.
Wani abun damuwa shi ne yadda ƙalubalen na tsaro ya shiga wani sashi a jihar Kebbi, inda aƙalla aka sace wata mata a yankin ƙaramar hukumar Kalgo, kazalika da samun tsama tsakanin Fulani makiyaya da wasu masu shigen 'yan sintiri. Nasura da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.